sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, alaikum. Barkanmu da wannan dare na yau Alhamis 13 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakob Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa duk da kumtar da wasu matafiya akan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna, wasu da suka kubuta sun ce an kashe mutane da dama kuma an sace wasu. Bayan haka gwamnatin Ghana tana shirin karbo rancen CD biliyan 3 da miliyan 780 a watanni uku farko, lamarin da ke tabbatar da bashin kasar na karuwa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda masu ruwa da tsaki suka bayyana jin dadin su game da yadda gwamnatin Najeriya ta ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. Suka ce idan aka aiwatar da hakan zai kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar. Muna kuma dauke da labaran wasanni, to amma bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata haramtacciyar kungiyar 'yan bindiga da ke yakar gwamnatin kasar Pakistan ta tabbatar yau Alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin komandojinta a makwabciyar kasar Afghanistan a farkon wannan makon. Kungiyar Tehriki Taliban Pakistan, wacce aka fi sani da Pakistani Taliban ko kuma TPP, a cikin wata sanarwa ta bayyana wanda ya mutu a matsayin Khalid Balti, tana cewa an kashe shi ne a ranar Lahadin da ta gabata yayin da yake tafiya. Kungiyar TPP ta yaba da gudunmuwar da Balti ya bayar a cikin kungiyar, kuma ta sha alwashin daukar fansar kisan nasa nan ba da jimawa ba, amma bata bayyana ko waye yake da alhakin hakan ba. Babu wata kungiya da ta dauki alhakin hakan. Birnin Tianjin na kasar China ya bada umarnin yin gwajin COVID-19 zagaye na biyu ga daukacin mazauna birnin miliyan 14 jiya Laraba, bayan da aka fara tantance yawan mutanen da suka harbu da cutar 97. Birnin mai tashar jiragen ruwa yana da tazarar kilomita 100 kudu maso gabas da birnin Beijing mai karɓar bakuncin wasannin Olympic na hunturu. Mahukunta sun kulle da yawa daga cikin gurɓatattun gundumomi na birnin mai tashar jiragen ruwa, kamar yadda masana cututtuka masu yaduwa suka yi gargaɗin cewa watakila yaduwar cutar ta fara tun da wuri fiye da yadda aka gano a gwajin makon da ya gabata. Mahukuntan Tianjin sun fara tsaurar matakan rigakafin cutar da tafiye-tafiye a ranar 9 ga watan Janairu saboda fargabar barkewar cutar. Yau Alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula kan iyakar Rasha da Ukraine zuwa Biyana, da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na Turai. Zaman ya biyo bayan ganawar Rasha da Amurka a Geneva a ranar Litinin da ta wuce, da kuma tattaunawar jiya Laraba a Brussels tsakanin Rasha da kungiyar NATO. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida wa manema labarai cewa bayan taron na yau Alhamis, ɓangarorin biyu za su yi amfani da abin da suka tattauna kana su yanke matakai na gaba da ya kamata su ɗauka. Price ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka na sa ran wakilan Rasha zuwa taruka uku da aka shirya da za su ba da rahoto ga shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda muke fatan zai zaɓi zaman lafiya da tsaro, da sanin cewa da gaske muke yi idan muka ce mun fi son tsarin diplomasiya da tattaunawa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ba da shawarar kakaba ƙarin takunkuman ƙasa da ƙasa a kan ƙasar Koriya ta Arewa a wani ɓangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba kan Pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan. Jiya Laraba, Amurka ta ƙara ƙarfafa nata takunkuma a kan Koriya ta Arewa, inda ta ayyana wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da take zargin cewa su ne ke da alhakin samar da kayayyaki na shirin makaman Pyongyang. Ƙari a kan waɗannan matakai, Amurka na son kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakaba takunkumi mai tsanani, kamar yadda Linda Thomas Greenfield ya kadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a shafinta na Twitter, sai dai ba ta yi wani ƙarin bayani ba. Kawo yanzu dai babu wani martani daga ƙasashen Rasha da China, waɗanda su ne wakilan dindindin a kwamitin sulhu da ke buƙatar ya amince da duk wani takunkumi. A baya-bayan nan dukkansu sun yi kira da a sassauta takunkumai kan Koriya ta Arewa maimakon ƙarfafawa.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da kubutar da wasu matafiya akan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna wanda jami'an tsaro suka ce sun yi, wasu wadanda suka tsira sun ce an bandigan sun kwashe mutane da dama sa'annan sun kashe wasu. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari dai ta dade tana fama da hararen ƴan bindigan da kan tare hanya da tsakar rana, sai dai kuma tare hanyar na jiya Laraba yayi wa ƴan bindigan tutsu saboda da yawan matafiyan da wannan hari ya ritsa da su sun samu sun kubuta ba tare da an tafi da su cikin daji ba. Wasu matan da suka tsira daga cikin waɗanda ƴan bindigan suka yi yunkurin tafiya da su sun yi mun ƙarin haske.
Mun mutu irin mota 30 da wani abu ne. Mun yi nisa muna kawo unguwan yaku sai ga su baraye sun fito. To a lokacin da direban mu zai yi kwana ashe mun riga mun mutu gate din farko. Mun waiga haka ya naga wani su a wajen wa'incan motocin suna iza su muje shiku ƴan iska muje. To ni a lokacin sai na sabi sai na samu rami sai na tsuguna sai ina rarrahi. Can da naji harbin su yayi nisa ni he na dawo hanya wurin motocin sannan sai ga su sojojin suna wutuwa sai suka tsaya suka daga ni suka saka a mota suka diddare suka dinga harbi. Daga nan wa'ensu mutane suka fara hihitowa su ma da suka kubuta suka dawo da su anan inda muke.
Ɗan bindiga dai lasasin da ebi wasu sun wuce da su amma sun kashe wannan miji sai tuna tare da matar shi mu a motar da muke bi kuma sun halbe wata mace to sakamako na ga direban bai tsaya bane mu Allah samu hada rami bula dina ta shalle muna cikin kwari to wannan miji zai yankuri tashi wani sai ya sake kwantar da shi amma suna gab da mu.
Ita ma wata matar da harin ƴan bindigan ya ritsa da ita alalin tana dauke da yaro goye a baya ta yi bayanin yadda aka yi ta tsira.
Gogguna ta ce in bude motar shi ma direban ya fita ya ruga da gudu sai na wurga yaron can kasa ni ma sai na fada mai yana ta kuka naga mutane da yawa sun wuce cikin daji ni ma sai na bi su kowa ta kan shi yake ina taka sai wani rami na zami sai na fada a cikin rama ba dai a gani na a rama su kuma ƴan fashin suna cewa ba kowa ko a wurin sai suka ce to a zo a wuce ɗaya daga cikin wanda aka kama namiji da matan shi namijin aka ce hau mashin din ya ce shi ba zai hau mashin ba suka halbe shi a nan wurin suka bar matan a nan wurin tana kuka ita kuma matan muna tsaka gudun suna cewa su tsaya za su kashe mu in ba mu tsaya ba shine suka halbi wata mata ya siya za su kai hudu tunda muna gudu ina tarar da gawawwakin da mata da maza.
Duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro game da wannan hari na kan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna da ya ci tira sai dai kuma mai magana da yawun rundunar mayakan saman Nigeria Mr. Edward Gapkwed ya ce jami'an su ne suka tseratar da mutane 26 a lokacin wannan hari da aka kai. Ko da yake kuma duk da haka masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce rashin kayan aiki ga jami'an tsaro ne ke kawo koma baya.
Idan muka kalli harin da aka kai yankin birnin Gwari a jiya daga bayanai da muka samu na waɗanda suka tsira da kuma waɗanda muke tattara bayanan sirri ta hannunsu ya tabbata da cewar wallahi ni na rantse jami'an tsaron Najeriya ba su da makaman da za su iya tinkarar ƴan ta'addan da ake da su a waɗannan yankuna musamman wannan hanya ta birnin Gwari. Wato su jami'an tsaron ba a iya samun musu da kayayyakin aikin da za su iya tinkarar wannan wato masu aikata laifi ba. Daga bayanan da muka samu motocin silke waɗanda ake cewa APC guda biyu ne ake da su a wannan hanya kuma tsofaffi kuma tsufan nasu ya kai ga ranar duk da babu su akan titi. Su waɗannan ƴan ta'adda suna samun bayanai su tare mutanen da aka sanya za su bi wannan hanya saboda sojojin ba su da irin makaman da za su iya auka musu.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Gwamnatin Ghana tana shirin karɓo rance na sidi biliyan 3 da miliyan 780 a watanni uku farkon wannan shekarar 2022. A cikin waɗannan watanni ne dai gwamnatin za ta karɓo makuɗin kuɗaɗe da suka kai sidi biliyan 24 da miliyan 500 wanda ya daidai da dalar Amurka kusan biliyan 4, amma sidi biliyan 20 da miliyan 700 a cikin wannan kuɗin za a biya tsofaffin basussuka ne da lokacin biyansu ya yi, lamarin da ke nuna bashin ƙasar ba zai ragu a cikin ɗan lokaci ba. Wakiliyarmu Hawawu Abdulkarim a birnin Accra na ɗauke da ƙarin bayani.
Tsakanin watannin Yuli da Satumba shekara 2021, gwamnati ta karbo sabon rance, lamarin da ya kara yawan bashi da ke kan kasar. Galibi ana samun karuwar yawan bashi da gwamnati ke cewa daga rancen cikin gida da kuma faduwar darajar CD a gaban dalar Amurka. Sai dai gwamnati ta kuma bayyana a cikin rahoton rancen a watanni uku karshen shekara 2021 ta nuna za ta karbo rancen biliyan CD 3.78 kwatankwacin dalar Amurka 629 da yan kai. Domin tallafawa kasafin kuɗin bana a cire wasu alkalumma da babban bankin Ghana ya fitar bashin cikin gida da Ghana ta ciyo ya kai CD biliyan 178 wanda ya daidai da kusan dala biliyan 29 na cikin watan Satumbar shekara 2021. Adadin da ya karu a CD biliyan 173 a cikin watan Yuli shekara 2021. Wannan alkalumman ya yi daidai da kashi 40.5 cikin 100 na aunin tattalin arziki na GDP. Malam Abubakar Garba Usman, masani harkan tattalin arziki da ke zaune a birnin Accra, ya min fashin baki akan wannan rancin da gwamnati ke niyyar karbowa.
Ina gani rance yanzu aka da muke magana ya sa Ghana cikin wani hali na kakani kayi, saboda haka a na ra'ayi ina gani ba daidai bane a nemi rance yanzu haka. Dalilin da yasa na yi wannan magana, idan in ka dubi harkan arziki da muke samu cikin kasa kowace shekara, kashi 80 cikin 100 na zuwa biyar basu suka nemi kayan shi. Shi yasa ainihi da kanshi rance ya riga ya nakasar da tattalin arzikin kasan. Shi yasa karbar rance ina gani a na wa'ayi ba daidai bane. Kuma kasafin kuɗin da aka yi na bana, idan in ka duba abin da akwai shi ne abin da za a nema wurin al'umma kan wurin haraji da sauran kuɗaɗe na za a nema wurin al'umma ba za su taka kara su kare ba. Shi yasa ga haka ina ganin cewa kamar akwai matsala ƙwarai da gaske. To amma wai tura ta kai bango, abin da akwai shi bayan da za a yi sai dai a nemi wannan rance.
To sai dai akwai zarge cewa gwamnati tana karbo rance amma talakawa ba sa gani a kasa a matsayin ka na mai sharhi ya ka ga batun.
Abinda akwai shi ne hanyar da 'yan siyasa ke ɓannata kuɗi gaskiya ya kamata a sa lura, saboda akwai abubuwan da talakawa ke bukata, mutanen kasa ke bukata ba inda hankulan su yake ba. Yau idan ka duba mutum hanyoyi, mutum masarufi, idan ka duba abubuwan da dewa ta ga cewa kaman ba a kula da shi kaman kan da ya kamata a yi, saboda wai aka tambaye kare cewa kaman wai ana daga gaya mai wai ana buki gidan goban nan shi aka saba, shine ana an so kuɗi amma talakawa ba su da wannan kuɗi ba. Kuma babban magana kuma abin da ke damu ne yaki da cin hanci da rashawa. Gaskiya ba mu Ghana ba ta kokari ko kadan yanzu kan wurin yaki da cin hanci da rashawa, ta haka ana ganin cewa kaman kudade da dama suna tafiya kan wannan hanya suna kawo mana illa cikin harkokin.
Malam Garba mai sharhi kenan akan tattalin arziki. To ko me talakawa ke faɗi game da wannan rancin?
Gaskiya na Allah wannan ba abu ne mai daɗin ji ba, domin ka duba budgetin din na sabon shekara ma ba wai an amince bane daga gidan majalisa.
Yana da kyau domin ka duba muna da albarkatun kasa da za ce za mu yi amfani da shi, amma kayan aiki da za doki ya amfani da shi a ce za mu samu kuɗi mu doki mu gyara mu ma kasan mu nan ba mu da shi. A don haka dole ne kuma yanzu mu je mu karbi rance.
Su ma adawa sun yi Allah wadare da aniyar gwamnati da karbon wannan rancen. Hawa Abdulkarim Yamfani a sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan yadda masu ruwa da tsaki suka yi marhabi da ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda a Najeriya, wanda suka ce idan aka aiwatar da hakan zai kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar.
A makon jiya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jaddada matsayin da wata kotu a Abuja ta ayyana 'yan bindiga da ke aikata ta'asa a Najeriya a matsayin 'yan ta'adda. Gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin ayyana ƙungiyoyin 'yan bindigan a matsayin 'yan ta'adda ne saboda miyagun ayyukan da suka yi shekaru suna haddasawa a ƙasar. Munanan ayyukan da 'yan ta'addan suka yi sun hada da satar mutane don neman kuɗin fansa, kwashe mata da yi musu auren dole, yin garkuwa da ɗalibai da sauran al'umma, satar dabbobi, bautarsuwa, ɗauri, azabtarwa, fyaɗe, kaiwa hare-hare da kisan jama'a da ƙona dukiyoyi. Gwamnatin ta Najeriya ta ce ayyukan 'yan ta'addan sun haddasa rudani da barazanar tsaro da haɗin kan ƙasa. Mr. Davidson Mallison, wani mai fashin baki kan lamura a Najeriya, ya yaba da matakin da gwamnatin ta ɗauka na kiran 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda.
Shugaban kasa ko kuma federal government muna yaba musu da abin da suka yi, but abin da yake akwai a wurin shine yin abu daya ne, aiwatarwa kuma wani abu ne dabam. Mutane Nigeria suna so su gani daidai kama abin da suka rubuta da cewa za su yi, because a cikin abin da ake kiran shi Terrorism Prohibition Act, wanda shi Attorney General na Nigeria ya yi amfani da shi, ya yi declaring wayannan mutanen yan ta'ada, Section 1 and 2 ya lissafta abubuwa da yawa wanda ya kumshi ya sa ya zama daidai a maida su a ba su suna yan ta'ada. In sun iya sun yi daidai abin da sun fada, zai dawo da abin da mutane Nigeria suke so su ji, kuma suke so su yadda da gwamnati. So ya yi daidai by implication, ba magana wai yan bindiga wai za a arrest nasu, ba wani maganan arrest, kuma yanzu kashewa ne, domin wayannan mutanen suna zama a cikin kauyuka a inda an san su, bari mutanen wayannan wuraren su ma su bada information da ya cincinci a tamake masu zaman tsaro da gwamnati a wannan fada.
Ta yaya kake ganin kamar hukumomin tsaro za su tunkari wannan ta'addanci domin a kawo ƙarshen sa?
Ya kamata a samu makamai da za su yi daidai da wanda su din suna amfani da shi.
To amma shekaru da dama ana ta ce an kawo makamai daban-daban,
har yanzu ma ina zuwa kai inda wayannan mutanen za su iya su harbe jirgi a sama na sojoji, za su iya su shiga makarantar sojoji ND a Kaduna, ya nuna da cewa mutanen nan sun riga sun yi shiri shekaru da yawa, kamar yadda kika fada an shasha ce wai za a kawo wannan, an kawo wannan, za a kawo wannan. Kamar shekaran da ta wuce an ce an kawo mana Tucano Jet wanda za a yi amfani da shi a wurin sayar da Boko Haram, ISWAP da su banditry da wayansu insecurity issues da muna da shi a kasar nan. Military namu suna so equipping nasu, amma a sudin ma akwai abun da za su yi sosai ba equipping nasu din kadai ba. Akwai wayanda aka da rohoto ya nuna da cewa daga cikin su suna cikin wayanda suna ba ma wayannan mutane information,
wato su jami'an tsaron kenan,
su jami'an tsaron. Recently former chief of army staff Lieutenant General Tukubu Rutai yana fita fili, yana wayansu maganganu, yana bad the solutions yanda za iya said da wannan abu. But tambayan shine lokacin da yana kujera me ne sa ya nuna da cewa akwai abun da da yana faruwa wurin. So ya kamata a duba wayannan wuraren, because ko an kawo makamai, barin ja miki in dai akwai wayanda suna bada information ko kuma wayanda suna mu'amala da wayannan mutanen, sayar da wannan abun zai zama da wuya. So ana neman masu gaskiya, ana neman masu tsoron Allah, ana neman masu bada rohoto abun da ke faru daidai ga yanda ke faruwa, ba siyasa ciki, domin shi security ma ba issue da ya kamata in ana yin shi a samu siyasa ciki ba, because yana nan raina mutane ne a ciki da muna magana.
Yammacin arewacin Najeriya da ma arewa ta tsakiyar kasar sun dade suna shan kashi a hannun yan ta'addan ta hanyar rikici kan kasa da albarkatunta, inda suka dauki manyan makamai su kai farmaki wa kauye, su karkashe mutane, su sace dabbobi, su kuma sace mutane har sai an ba su makudan kudade. Dr. Pam Marcus da ke zama malami a cibiyar kimiyya da fasaha mallakar jihar Plateau yace ayyana yan bindigar a matsayin yan ta'addan na nufin ba batun sulhu kenan.
Wato idan gwamnati za su yi gaskiya, jami'an tsaro za su yi gaskiya, a fito da jiragen sama da makame na kasa, za a doke su kamar yanda sun zama, don su yanzu sun zama kamar enemy na kasa kenan. Ba sulhu yanzu, lokacin sulhu ya wuce, lokacin su yin bindiga ne, doka ya ba da zarafi a yi sulhu da su. Amma da cike yanzu an riga tabbatar da su sun zama yan ta'ada ne, babu zancen sulhu yanzu, sai dai ko a bi da su da zafi yanda su ma suke kashe mutane, yanda suke warar da mutane, su ma haka ya kamata za a bi da su.
Akwai batun ba da bayani da ake samu daga cikin su jami'an tsaro ta yadda koda suna shirin aiwatar da wani abu akan wayannan yan ta'adda, sai kaga su yan ta'addan sun samu bayani tun ma kafin su jami'an tsaro su. Kana ga ta ina ake samun wannan baraka?
Dama akwai kalma da aka ce da dan gida ne za a ci gari da yaki. A wani lokaci gwamnati suka yi kuskure a cikin jami'an tsaro, ai akwai lokacin da gwamnati da kansu suka doke yan Boko Haram sun ce da shike sun tuba sun bar ayyukokin su kuma wayannan mutanen ai ba tabbatar da ko sun bar halayen su ba amma ayin sauri an doke su a cikin aikin jami'an tsaro su ne sai kigan gwamnati suna kan shiri jami'an tsaro suna kan shiri sun gama shirin abin da za su yi su aikata sai kagan kan su je gun an riga an san shirin su sai aiki bai samu nasara ba in ya zama ma za a zabe special forces wannan aikin su ne kadai kada magana mai wuce ma sakani wayannan mutanen idan bai haka ba a kowane lokaci za a dinga samu wannan matsala din
ko a kwanakin baya gwamnati sun ba da shawaran cewa ya kamata a samu yan sanda na jihohi su ma su taimaka wajen tsaro
gaskiya ni ma zan so da mun samu yan sanda na jihohi a kasashen waje zaka samu har local government suna da yan sandan su state suna da nasu kamin federal suna da nasu aikin sauran sirrin kasa ba ya kasa mana gaba daya domin yanzu haka sojojin mu sun kasa ba mu da yan sanda wanda ya kamata akwai doka na aikin dan sanda ya kamata kowane dan sanda zai tsare mutane bai kamata su ce 200 ba amma a Nigeria ka samu dan sanda guda daya mutane kusan 100 ko 200,500 babu yan sanda din babu sojoji din da zai yi kyau idan an samu wayannan mutanen ko ma ba za a yi amfani da su a matsayin sanda ba ko yan bangan nan a ba su wannan matsayi su ma a ba su nan darajar don su ma su sare wayannan wuraren da suke mazaunan su kin ga yanzu in an samu yan sanda na jihohi kai ne ka san ko ina a gun da kake don gun ne kai girma gun kai rayuwanka ka san komi ka waye kusan kowa in akwai bako ma zaka san cewa wannan bako ne amma da shi ke yanzu yawancin yan sanda din yan federal government ne za a dauke mutum daga nan kila a kai shi wani state bai san komai ma a gumba ya ma zai san ko wannan barawa ne ko wannan yana da wani hali ba zai sani ba amma an ciro su daga cikin jihohin su an aje su kuma a gun da zai taimaka wannan yakin
su ma sarakuna na bada gudummawar su wajen tabbatar da tsaro a yankunan su wazirin wasi a nan jihar Plateau Alhaji Muhammad Badamasi Mahmud yace suna wayarwa al'umma kan kaiwa rahoto wajen jami'an tsaro a duk lokacin da suka fuskanci wata barazana
mun dauka dukkan matakan da ya kamata we've talked to the sarakuna da suke kasa masu angwanni daga tai da abin nan shigan kowanne mutum da suke ganin ya kamata a sanar da hukuma a bincike shi inda ya fito a tabbatar da cewa eh mutum ne yanda zai zauna lafiya saboda in aka bari mutane na shigowa nan ake samun irin wannan baka san mutum ba ya shigo kuma ni iya gurgudu a yi magana wa mutane saboda a cikinmu ne ake samun masu bada information wa'annan a zalumin mutanen da suke zo suke cutar mutane to ana kuma kai har yanzu ana sensitizing mutane akan illan wa'annan abubuwan duk inda ba zaman lafiya ba wani ci gaba da za a samu so ya zama mana tilas mu zauna lafiya da junanmu saboda shi Ubangiji ya san dalilin da yayi mu daban-daban kabilu daban-daban da races daban-daban duk yadda muka yi ba yadda muka iya dole zamu kai zasu Allah ya ba mu iko
Masana dai na cewa yaki da ta'addanci na bukatar gudummawar dukkan al'umma ta wurin haɗin kai da kauda bambancin addini kabila ko yanki don samun kwanciyar hankali da ci gaban ƙasa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum da fatan mai saurare yana cikin koshin lafiya. Yau ne aka shiga rana ta 5 a gasar kwallon kafa na kasashen Afirka dake gudana a kasar Kamaru. Tagayen farko dai ya bada mamaki musamman ganin yadda wasu kasashe suka sami nasara kan kasashen da ake tsammani za su yi taka haye ne kan wasu kasashen. Sanin kowa ne da wannan gasar shine na 33 da aka gudanar tun kirkiro da shi a shekarar 1957. Wanda wannan lokaci an fara gudanarwa ne da kasashe uku da suka hada Mali, Sudan da Habasha. Kasar Afirka ta Kudu ta shiga ciki amma saboda ra'ayinta na bambancin launin fata aka janye ta daga gasar. A tarihin gasar dai an ba da kofuna har sau uku wanda kasashen Ghana da Kamaru suka lashe su. Ya zama sun rike har abada kenan. Yayin da kasar Masar ita tafi yawan daukan kofin har sau uku a jere. Halin yanzu dai kasar Algeria ita ce mai rike da kofin ta sami nasara a shekarar 2019 a kasar Masar. To sai mu dan shakata da wannan. ga Musa Ishola Michael na domin yayin mana tsokaci kan yadda kashin farko na gasar nahiyar Afirka ya gudana.
Idan an je zagaye na biyu to za ga kowanne team za su fito da karfin su saboda da aka sha su za su surama don samu su haye zuwa daku na gaba.
To wannan zubin farkon wani wasa ne ya burge ka?
Fahidu ne wanda suka yi kamariya wannan gasar wasan farko wanda kamaru ta buga da Burkina Faso ba don bugun daga karshe mai tsaron gida da kamaru ta samu ba kuma ita ce mai karban bakwanci wannan wasannin to da Burkina Faso ta sha su saboda Burkina Faso sun sha kwallo kamar yadda na faɗa su alƙalan wasan suka ga ya kamata a ba su daga bugun daga karshe mai tsaron gida har sau biyu to shi ne ya sa kamaru ta ci galaba kan ita Burkina Faso. A wasa na biyu wanda ya dauke mu duniya gaba daya musamman masu sha'awan kwallon kafa ya dauke mu hankali shine na kasar Najeriya da kasar Masar wato Egypt kenan. Don ana ganin kamar yadda masu shari'a suka yi suka faɗa kafin a yi wasan ana ganin kamar Najeriya ba shiri ta je ba idan ba manta ba sauran makonni uku da fara wannan wasan Najeriya ta kori mai horar da yan wasan ta wato Ghana draw kawo wanda zai bai gurbinsa wato na wucin gadi ba na ganin ba a yi shiri da ya kamata a ce an yi ba a wannan zuwa wannan gasar. Amma sai ga yadda wasan ta zo ta kaya Najeriya dai muna da shahararrun yan wasa amma matsalar shi ne a samu kim wato su fahimci juna shi ne ba sau ba idan wannan gaskiya wannan wasan ya dauke hankali sosai don ba a san cewa Najeriya a yanzu yadda ake dinnan za ta iya kasar Masar ba da wasanmu na biyu shi ne za mu yi da kasar Sudan saboda haka ina ganin tun da Najeriya ta samu dai ta doke kasar Masar to ba za ta yi kasa gwiwa ba sai ta kara rage damci da ta samu ta doke Sudan to wasan karshe kawai sai a huta sai a kawo wanda ba su buga ba su zo su buga dama haka ake yi.
Lokaci kenan daga bakin masharanci Musa Ishola Michael Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla yanzu ko ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Wata haramtacciyar kungiyar 'yan bindiga da ke yakar gwamnatin kasar Pakistan ta tabbatar yau Alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin kwamandojinta a makwabciyar kasar Afghanistan a farkon wannan makon. Kungiyar Tahriki Taliban Pakistan wacce aka fi sani da Pakistani Taliban ko kuma TPP a cikin wata sanarwa ta bayyana wanda ya mutu a matsayin Khalid Balti tana cewa an kashe shi ne a ranar Lahadin da ta gabata yayin da yake tafiya. Birnin Tianjin na kasar China ya ba da umarnin yin gwajin COVID-19 zagaye na biyu ga daukacin mazauna birnin miliyan 14 jiya Laraba bayan da aka fara tantance yawan mutanen da suka harbu da cutar 97. Birnin mai tashar jiragen ruwa yana da tazarar kilomita 100 kudu maso gabas da birnin Beijing mai karɓar bakuncin wasannin Olympic na hunturu. Yau Alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula kan iyakar Rasha da Ukraine zuwa Biyana da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na Turai. Zaman ya biyo bayan ganawar Rasha da Amurka a Geneva a ranar Litinin da ta wuce da kuma tattaunawar jiya Laraba a Brussels tsakanin Rasha da kungiyar NATO. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida wa manema labarai cewa bayan taron na yau Alhamis bangarorin biyu za su yi amfani da abin da suka tattauna kana su yanke matakai na gaba da ya kamata su ɗauka. Amurka ta ba da shawarar kaka ba ƙarin takunkuman ƙasa da ƙasa a kan ƙasar Koriya ta Arewa a wani ɓangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba kan Pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan. Jiya Laraba Amurka ta ƙara ƙarfafa nata takunkuma a kan Koriya ta Arewa inda ta ayyana wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da take zargin cewa su ne ke da alhakin samar da kayayyaki na shirin makaman Pyongyang.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka ke na ajerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Bishop da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Baba ya ko makeri da nan shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa.